بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Laraba wanda yau 23 ga watan Ramadan hijiran maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma yayi daidai da 12 ga watan uku miladiya 2026. Muna cikin suratul waqi'a sura ta 456 a jerin surorin alqur'ani daga albaqara. Jiya mun kammala bayani dangane da aya ta 70 daidai. Allah subhanahu wataala ke cewa afara'aytumun naral lati turun, ku bani labari dangane da wuta wacce kuke kunnawa. A antum anshatum shajarataha, shin ku ne kuka halicci bishiyarta. Am nahnu almunshi'un, ko ko mu ne masu halittawar. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan, mu mun sanya ta a matsayin tunatarwa. Wa mata'an lilmuqwin, da kuma amfani ko guzuri ga wanda suke matafiya. Fasabbih bismi rabbikal azim, kayi tasbihi game da gode ma ubangijinka wanda yake mai girma. Wannan ita ce tambaya ta hudu a jerin afara'aita afara'aita. Afara'aitum ma tumnun ita ce ta farko. Sannan afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun shine na biyu. Sannan abunna afara'aitum ma tarusun. Sannan kuma afara'aitum an-nar allati turun. To kaman yanda muka yi bayani cewa akwai munasaba mai karfi tsakanin kowace tambaya da ta biyo ta. Da farko aka yi bayani afara'aitum ma tumnun, ku bani labari dangane da wato ainihin sunadarin halittarku ta yadda Allah ya samar da ɗan adam ta wannan hanya. Sannan kuma aka ce afara'aitum ma tarusun, yadda rayuwar ɗan adam take da alaƙa da abin da zai ci. Sannan aka ce afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, ku bani labari dangane da ruwan da kuke sha, domin shi ruwan shi ne sababin samun wannan tsirrai da muke amfani da su. Sannan abu na hudu aka ce afara'aitumun naran lati turun, ku bani labari dangane da wuta wacce kuke hurawa ko kuke kunnawa. To kasancewar ita aya ta yi bayanin samar da wuta ta hanyar bishiya. To kuma menene jigon rayuwar bishiya? Shine ruwa. To kaga ana gama maganar ruwa sai aka zo maganar bishiyar da ake samar da wuta ta hanyar ta, duk da cewa ba ta hanyar bishiya ne kadai ba. Allah sai ce afara'aytum an-nar, ku bani labari dangane da wuta, allati turun, wacce kuke kunnawa ko kuke hurawa, wanda ake magana da su suna sane da wannan tambaya da ake masu. Domin ita wuta jigo ce a rayuwar dan adam, kamar yadda muka sha faɗa, Allah subhanahu wataala bai taba halittan abinda zaka ce sharri tsantsa ba, ko ya zamo sharri a wani lokacin zai zamo alkhairi a wani lokacin, in ya zamo sharri a wajen wasu kuma ya zamo alkhairi a wajen wasu. Mun sani cewa wuta Allah ya kiyaye takan kwace wani lokaci ta yi barna, ta yi ta'adi. To amma kuma duk da haka jigo ce ta rayuwa, ta yadda rayuwar ɗan adam ba za ta taɓa ingantuwa ta mayewu ba, dole sai da wuta. Domin ko ba komai ɗan adam yana so ya ci abinci, abincin nan kuma sai an dafa shi ko sai an gasa shi, kuma wutan nan da ita ce ake yin dahuwar abinci ko kuma a gasa abinci. Haka nan waɗansu abubuwa na amfani na yau da kullum dole ne sai wuta ta yi aiki a cikinsu. Kusan za ka iya cewa a rayuwar yanzu duk wani motsi na wani abun amfani to sai wuta ta taka rawa, ko dai wuta wacce tamu ta yau da kullum da muke kunnawa, ko kuma wutar lantarki, duk sunansu wuta. To duk wani abu da za a amfana ya amfanar sai ka samu akwai taka rawa ta wuta a ciki. To Allah sai yake cewa ku bani labari dangane da wutar da kuke hurawa ko kuke kunnawa, a antum ansha'tum shajarataha, shin ku ne kuka kagi halittar wutar, kuka kagi bishiyarta wadda ta ita ake samun wannan wuta, am nahnu almunshi'un, ko kuma ne muke masu halitta dangane da ainihin wannan bishiya. Wato kasancewar bukatar ɗan adam tana da tsanani a wajen samar da wuta, ko a gida ko a jeji. To Allah sai ya samar da hanyoyin samun ta bila adadin. Kowace al'umma sai ka ga akwai hanyoyi da dabaru da za su samo wa kansu wuta ta amfani, ko a gida ko a jeji. A nan sai aka ambaci bishiya, akwai bishiyoyi guda biyu da za mu ambata a nan, shine al-marh da kuma al-ifar ko al-afar, wanda su ne mafi yawa wanda larabawa suke samar da wuta ta hanyar su. Shi al-marh wato shi ne mara ƙarfi sosai, za ka ga cewa wani lokaci sai su masa falan-falan kamar silin haka, to ba shi da ƙarfi sosai. Shi kuma al-afar za ka gan shi wato kamar iccen abin nan aduwa, kamar haka yake, to shi yana da ƙarfi. To sai su samu ɗan guntu na shi wancan al-marh kamar faɗin tafi, kuma sai su samu wani kamar sa. To shi wannan al-afar ɗin ko al-ifar ɗin yana da dauɗi biyu, fataha ko kasara, sai su yi masa tsini sama, sai masa tsini ƙasa. To sai su ajiye shi wancan, sai su sami abu kamar baka. Kun san baka shi ne abinda ake harba kibiya a jiki, baka shi ne itacen, sai kuma tsarkiya. To sai su sami wato ainihin wani zare, sai su ɗaura a jikin wani abu kamar baka, shi wannan al-afar ɗin sai su ɗan naɗa shi, sai su saka shi a tsaye a kan wannan al-marh. To sai su samu ɗan faɗi, sai su danne can sama, to sai su riƙe wannan mai kamar bakan, su yi ta haka, shi kuma wannan yana juyawa. Ɗan minti ɗaya kawai shi kenan sai ga hayaƙi ya soma, sai ka ga cewa wuta ta samu. Na san cewa wanda ya rayuwa ta karkara ya san abin da muke kira burke, ko dai karan dawa, afuwan karan gero, kusan na maiwa ya fi samarwa. Lokacin muna yara idan muka je tonan gyaɗa, sai a zo sai a tsaga karan maiwa, sai a samu sulle da an burka an burka, dama sai a samu ganyen wake sai a ɗan yi rami sai a sa ƙarƙashi, da an burka an burka yana ƙulawa, sai ga wuta ta kama. To akwai abin da ake kira kestu, shi kuma za ka dan karfe ne da yar kankara da yar auduga da an buga kawai sai ga wuta ta kama akwai tsakanin dutse da dutse karfe da karfe ma'ana nau'i ne daban-daban Allah ya ba dan adam wannan dabara ma'ana wasu za ka samu ta hanyar dutse da dutse wasu tsakanin dutse da karfe wasu kuma tsakanin kara ko karan gero ko karan maiwa wasu kuma tsakanin wato ainihin itace bal malamai sai suka ce duk wata bishiya in ban da bishiya ɗaya tak ita ce ba a samu wuta a jikinta ana kiranta al'unnab Hausan mu ta tsoro ana ce mata nama-nama haka ake fadarta a Hausa tsoro to ita kadai ce babu wuta a jikinta amma duk wata bishiya in za a burka a jikinta a dade ana yi to zaka ga cewa ta samar da wuta to shine Allah suke cewa a antum an sha'atum shajarataha shin ku ne kuka halitta bishiyar am nahnul munshi'un ko ko mu ne muka halicce ta Allah yana cewa allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar nara fa idza antum minhu tuqidun Allah shine ya sama mu ya samar muku dabarun samar da wuta daga bishiya wacce take koriya anan malamai suka ce akwai bishiyar da zaka iya debo ta danyarta amma idan ka gurza ta da yakwar ta ka gurza ka dade kana sai ga wuta ta kama tana koriyar ta to ballanta na kuma a ce ainihin ta bushe Allah subhanahu wataala sai yake cewa nahnu ja'alnaha tadhkiratan mu ne muka sanya wuta domin ta zamo tunatarwa domin ta zamo jan kunne wa mata'an da kuma amfani ko guzuri lil muqwim ga wanda suke ainihin matafiya matafiya fil galib zaka ga su suka fi kowa isti'malin wuta musamman waccan rayuwa na farko idan da dare ne idan ayarin fatake ya zo yayi sansani to suna kunna wuta ce gefe da gefe domin namun jeji idan sun hango za su huce ba za su zo ba to sannan kuma suna samun tsaunuka manya sai a samu wasu gumagumai sai a hada wuta a wannan tsauni da wancan tsauni da wancan tsauni ma'ana ana nuna wa matafiyi inda zaka yi tafiya zuwa gari kaza to wannan ita ce hanyar ka da ka hango wannan ka kara gaba har ka je garin da kake so saboda haka zaka ga akwai wani tsauni ko da yaushe in dai dare ne to za a je a kunna wuta akai saboda ta zamo cewa kamar ita ce take nuna wa matafiyi gari kaza ka nufa kuma jiha kaza kake nufa kuma sannan matafiyi duk lokacin da ya hango wuta yana tafiya to zai ji alamar kewa ta ragu a cikin zuciyarsa ma'ana yana sa ran cewa zai ga mutane ƴan uwansa kun ga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya baro Madyan ya kamo hanyar Misr tare da iyalansa in kana Musa li ahlihi inni anasu nara sa'atikum minha bi khabarin aw jilwatin ko jilwatin minan nar la'allakum tasalun annabi Musa alaihi salam sai ya hango wuta ya hango wato ainihin haske kuma a lokacin ana sanyi sai ya ce ma iyalansa umkusu ku zauna inni anastu naran ni na tsinkayo wuta la'alli atikum minha bi khabarin tayu in zo muku da wani labari malaman tafsiri suka ce a lokacin yayi batan kai domin tafiya ce ta dare kuma bai saba da waɗannan yankuna ba shi dai ya haro cewa garin san Misr yana jiha kaza to sai ya zama sun yi batan kai to sai ya ce ma ainihin iyalansa ku zauna ni na tsinkayo wuta la'alli atikum minha bi khabarin tayuna zo muku da wani labari na cewa ga bangaren da ya kamata mu dosa mu isa garin mu jadwatin ko kuma jadwatin minan nar ko kuma na zo muku da bakin wuta la'allakum tasalun domin ku samu jin dan dumi-dumi ma'ana a zo a kunna wutar a dan ji dumi domin ana sanyi a wannan lokaci to kun ga wannan yana nuna ashe matafiyi yana yawan amfani da wuta ko dai ya ji wutar ko ya gasa wani abu ko kuma ya kore makansa barazana ta namun jeje da zasu iya kawo masa farmaki da yawa daga cikin namun jeje da sun hanguwa sai wuta ba sa tankarar wajen saboda sun san tugun dan adam dan adam makiri ne ko wata dabba tana jin tsoron sa yawa gashi ne dan ficece to amma kuma akwai illoli tare da shi to shi yasa da yawa in sun hango aske to sun sa akwai wanda ya kunna shi wanda ya kunna shi din kuma azalimi ne a wurin su to ba za su tankare ainihin wajen ba to daga cikin dabarun matafiya kenan dan su kare makansu wato ainihin farmaki na namun jeje al-imam sa'idi anan da yazo tafsirin wannan aya cewa da Allah subhanahu wataala yake cewa nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin mun sanya wutan nan ta zamo tunatarwa kuma ta zamo cewa guzuri ne ga matafiye sai ce wa Allah an fadi wannan lura da cewa duk wani dan adam a duniya ai matafiye ne haka ne ko ba haka bane duniya sunanta gidan matafiya kana shigowa duniya ta to ka so matafiya kenan shi yasa daga cikin nasihar ma'aiki alayhi salam ga Ibn Abbas yake cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw adiru sabil ka zamo a duniya kai ka ce wato ainihin bako ne ko kuma dan tafarki kaga bako ko dan tafarki ba zai zo gari ya ce zai sari kasa da zai gina gida ko ya samu itace ya zo ya wata katuwar rumfa ko wani abu ba saboda ya san shi ba mazauni bane Imam Sa'idi yake cewa lura da wannan mu kowa matafiyi ne domin babu wanda zai zauna a duniyar nan to kenan ashe ba sai matafiyi kadai ba mazaunin gida ma wuta za ta zama uzuri gare shi za ta zama ainihin abun amfani to anan Allah sai yake cewa nahnu ja'alnaha tadhkiratan mun sanya wutan nan ta zama tunatarwa wace irin tunatarwa malaman tafsiri dai wasu suka ce ko dai idan mutun ya ganta ta tuna masa cewa akwai wata wuta a lahira wutan nan ta lahira kuma abun horan masu laifuka ne Allah ya kiyaye mu to wannan zai sa mutun ya shiga tayin sa ya ci gaba ta katsantsan ko kuma a idan ta taba mutun ko wani abun da ta taba ya taba mutun to mutun sai ya tuno waccan wutar yaga cewa to wannan wutar ita kenan mai sauki ya lamarin ta ya kasance a wajen dan adam ban nan ta wancan na karanta mana hadisin Muslim wanda Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya rawaito cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa wutar lahira ta fifici wutar duniya da kashi 69 ta fi wutar duniya da kashi 69 kuma ita ma wannan din ta duniyar sai da aka dake ta da ruwa ma'ana kuma ka ce aka tsoma ta a ruwa kaman so biyu ko so uku sannan ta dan samu sassauci sannan muke samu mu yi amfani da ita Ibn Usaymi yake cewa duk wata wuta da zaka gani da za ta tsora ta ka to ka gamsu cewa tana nan dai daga cikin wannan kashi ɗaya ma'ana yanzu idan ka je irin su a Jakuta inda ake narka karafuna ana yin rodi ko wata ma'aikata makamanciyar wannan kaga an dauko motoci ko su mulamulan karafa ana jefawa sai ka ce suna gudana sun narke yadda ka san ainihin ruwa karfe duk da karfin sa to yanzu idan wutar duniya ta yi wa karfe haka me kake zato da wutar lahira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa jahannama ta kawo kuka a wajen Allah ta ce ya Allah sashe na yana cin sashe ma'ana saboda tsananin azaba ta ce saboda haka a sama mata hanyar da za ta samu sauki to sai aka yi mata izini ta yi numfashi biyu a shekara numfashin farko shine na lokacin zafi wanda za ka je wuri ya dumama na faɗa mana mu mutanen afirkan nan musamman ta yamma Allah ya mana sauki wallahi idan ka kwatanta da turai da America da Asia wato zaka san cewa Allah ya mana sauki ni dai a Nigeria ban san wani dutse mai aman wuta ba in ma akwai shi bin ce babu ba amma in ma akwai shi dai ban san inda yake ba amma idan ka tafi sauran kasashen turai da ainihin Asia zaka ga duwatsu masu feshin wuta duwatsu masu aman wuta kuma zafi ne yake zafafa ya zafafa sai ga suna firjin wuta. To manzo alaihi salam yace sai yake mata izini cewa ta yi numfashi biyu a shekara. Numfashin farko shine lokacin zafi. Kaje an ce ma'aunin zafi ya kai 50, ya kai 50 da doriya. Lokacin da muke jami'ar musulunci wani lokaci da safe kana wanka, ka bude shawa kana wanka. Karfe 7 na safe wallahi kana wanka kuma gumi yana ketowa a jikinka. Saboda ma'aunin zafi ya kai wajen 55. Sallan la'asar daga hostel zuwa masallaci bai fi daga nan bakin titi ba sai da lema za ka yi zuwa masallaci. To wannan zafin rana ne ba wutar bace ita da kanta. Kuma kamar yadda an bata mana a baya, ita ma ranar nan an sa mata wajen hijabi 70 wanda ya kare zafinta, kuma aka daga ta tsawo mai yawa in kai sama. To me kake da to lokacin da rana ta zo ƙasa-ƙasa, kamar yadda hadisi yake ta tsakaninta da kawuna kamar mil ɗaya. Shi ma mil ɗin wasu suka ce ba wai mil na tafiya ba. Almil a wajen Larabawa shi ne mashin abin da ake shafa kwalle, wannan ɗan mashin kaga bai wuce tsawon yatsa. To wasu malamai suka ce shi ake nufi tazarar tsakanin rana da kan ɗan adam, to kamar wannan tazarar. To ko da ma ka ce mil ne wannan na musafa, masafa na tafiya mai kake zato, azana Allahu ajarana. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai ke ce mun sanya wannan wuta domin ta zamo tunatarwa, ta zamo jan kunne, ta zamo izina, sannan kuma ta zamo abun amfani ga wanda yake ainihin masu tafiya ko kuma ka ce matafiya. Nan sai ke cewa afara'aytum an-nar, ku bani labarin wuta allati turun, shine tukhrijuna, wacce kuke fitar da ita min ash-shajaril akhdar, daga bishiya wacce take koriya. A antum ansha'atum shajarataha, shin ku ne kuka kagi halittar wannan bishiyar, ku ne kuka halitta ta? Sai ce kal marhi wal afar. Wannan al marh babu sabani a wajen malaman luga na dabdinsa, al-marhu ayi mara'un fataha. To shi al-ifar shi ne aka samu sabanin dabdi. Al-imam ibn Ashur shi ya yi ma al-dabtu bil-huruf, yake cewa bi fathil aini wal-fa'i, kaga sai zama al-afar kamar yadda shi ya ambata. Amma mafi yawan malaman tafsiri kamar irinsu abin da ibn Kathir da Jamaluddin Kasimi su kuma sun yi dabti bil harakat, sai suka yi wato ainihin kasara al-ifar bi kasar al-ain, saboda haka dai lugata ne, ko kace al-ifar ko kace ainihin al-afar. Am nahnul munshi'un, ko kuma mu ne wato ainihin masu halittawar. Sai ce nahnu ja'alnaha tadhkiratan, yace linari jahannam, mu ne muka saka ta a matsayin jan kunne da gargadi da kuma tunatarwa ga wutar jahannama. Wa mata'an, kuma ta zamo cewa wani guzuri ne, jin daɗi ne, shi ne yace bulga, wani guzuri ne lilmuqwin, ga matafiya sai ce almusafirin, su ne matafiya. Yuqidunaha billayli, domin su matafiya suna kunna wuta su hura ta da dare. Litaharuba siba, domin ya zama abin nan namun jeji sun gudu. Wa yahtadi ad-dallu ila zalika, kuma wanda ya batan kai to zai gane hanya ila ghairi zalik, ya zuwa wani wannan minal manafi, daga cikin abubuwa na amfani. Sai yace wa dhikrul muqwin, nan da aka ambaci matafiya sai yace tagalibun rinjayarwa ne. Wal muqimuna kadhalika yatamatta'una biha, hakanan su ma mazauna gida ai suna amfani da wuta. To wannan muqwin sai ce min aqwal qaum, masu tafsiri su gyala mimun ne min aqwal qaum, in aka ce aqwal qaum ai saru bil quwa, ko kuma alqawa, shi ma wannan ai masa daudi biyu, ko dai alqiwa bi kasrin qafi, ko alqawa bi fatihil qafi, duk an yi wannan daudin kenan. Saru bil qawa, sai yace bil kasri wal maddi, a ce alqiwa ko alqiwa ko alqawa ko alqawa'u in aka ce bil kasr shine alqawa ko alqiwa in aka ce wal mad shine alqiwa'u ko alqawa'u ya zamo aliful mamduda shi kuma alqawa aliful makasura to duk an karanta wannan din wasu malamai sai suka ce almuqwin shine ana nufin alja'i'un wanda suke jin yunwa ma'ana wuta tana zamowa guzuri ga mayunwaci ta yadda dandanan zai samar da abinda zai ci to amma dai mafi yawan malaman tafsiri sun ce almuqwin shine almusafiruna kaman yanda mai tafsiri annabin ya ambata sai ya ce ayil kafar shine wuri wanda yake fetal wanda yake fako sai ce wa huwa mafaza shine wato ainihin jeje la nabata fiha wala ma wanda babu tsirrai a ciki sannan kuma babu ruwa sai ce fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi game da tsarkake ubangijinka mai girma Allah subhanahu wataala yakan kawo kalman tasbihi ko da siga ta fi'ili madhi ko fi'ili mudari'i ko fi'il amr ko kuma a kawo masdari in aka ce masdari kaman subhana subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan kaga subhana masdari ne yusabbihu lillahi tajuma'a da tagabun kaga fi'ili mudari'i do an ce yusabbihu in aka ce sabbaha kama tun daga hashiri zuwa hadidi zuwa saffi da sauransu ko ne kaga shi kuma fi'ili madhi don an ce sabbaha shi kuma fi'ili amr kama sautul a'la sabbih isma rabbikal a'la to malamai suka ce duk inda kaga Allah subhanahu wata'ala ya kawo kalman tasbihi ko da siga ta fi'ili madhi ko da siga ta fi'ili mudari ko amr to babban magana aka faɗa a wannan wuri sai dai idan zurfin ilimin mutum bai kai iya fahimta ba yanzu ku duba suratul isra bude ta sai aka ce subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan tsarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyar dare da bawansa wani dan yanki takaitacce na dare sai aka ce laylan dan yanki na dare daga masallacin makka zuwa masallaci mai alfarma sannan daga shi zuwa kuma saman sammai bakwai manzo alaihi salam akai wannan doguwar tafiya aka tara masa annabawa ya jagorance su sallar a baitul maqdis wala allama aka tattauna sannan aka tafi da shi kun sha jin hadithul mi'raj kowace sama aka je malaika jibrilu sai kwankwasa malaiku su tambaye shi wane ne yace jibrilu ne kai da wa yace ga abokin tafiyarsa an yi izini ku zo ne yace eh an yi izini sannan su bude har aka je saman sammai bakwai ya hadu da annabawa annabi wa da annabawa ne aka bashi sallah ya kai ya kawo tsakanin mahalici da annabi Musa duk wannan a cikin ɗan sakanni ko cikin ɗan mintuna kaga wannan ba karamin al'amari bane to shi yasa Allah sai ya soma tasbihi cewa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan dan takaitaccen dare kai ko yanzu a ce a cikin dare ka je Kano ka dawo mutum yanzu a ce sai da aka gama tarawihi a'a ba a mota ba a ce da keke eh an gama tarawihi ka hau keke ka je Kano ka dawo kuma ka kwana a dutse sai ce wannan wani irin keke ne anya da gaske ne ba don duk sai je kwana ya dawo ba to balla zara kuma sai a kafa kaga za a yi ta mamaki to saboda haka Allah subhanahu wataala yakan bude wani to anan Allah ya jero wannan abubuwa guda hudu yanayin halittar dan adam yanayin tsirrai yanayi na ruwa yanayi na ainihin wuta wannan duk ayyuka ne wanda Allah kadai ya kadaita da yin wannan abin kuma suna tattare da abubuwan mamaki abubuwan mamaki na fitar hankali to shi yasa Allah sai yayi umarni sai yace fasabbih bismi rabbikal azim kayi tasbihi game da gode mu ubangijinka ko kuma tsarkake ubangijinka wanda yake aifin mai girma ma'ana wannan abubuwan mamakin da Allah ya fada girman su da matsayin su to kawai sai dai mu ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah hankali ya iya kinta to wannan abubuwan ya fayyace fa'idodin su wallahi mutum ba zai iya ba ko ba komai kamar yadda muka sha fada yadda Allah ya shirya mana abubuwan rayuwa tun bai kawo mu a duniya ba Allah ya sama mana wannan wutar saboda ya san bukatun mu tari akan ta ya sama mana ruwan nan tun ba mu zo duniya ba saboda ya san bukatun mu akai sannan Allah ya ci gaba da kinsa mana yadda za a hada kaza ya bada kaza a hada abu biyu a tashi abun amfani daya wani abun sai an hada abu uku wani sai an hada hudu ba wahayi Allah yi ba yanzu ka duba nau'in abinci cika da muke amfani da su nau'i na miya tuwo dan wake kwane ne duk fatanani ne Allah kin samu dan adam ka hada kaza da kaza zai ba da sakamako kaza ka hada kaza da kaza zai ba da amfani kaza taho abin da ya shafi magunguna Allah kin sa wa dan adam cuta kaza sassako kaza cuta kaza hako kaza cuta kaza tsunko kaza wani a daka wani a kona wani a dafa duk Allah kin samu dan adam wannan ba wahayi akai mala'ika yazo da wannan duk Allah kin samu wannan ka je ka kalli da zaka kalli irin yadda ake saka irin tamu ta gargajiya ka ga yadda ake hada zare da zare a hada wancan da wancan a zura wannan ya fito ta nan kaza ya haɗu da kaza waye sanar da dan adam wannan Allah subhanahu wataala to kaga anan kawai sai dai ka tsarkake Allah subhanahu wataala ma'ana tsarki ya tabbata ga wanda ya kinsa ma dan adam wannan tsarki ya tabbata ga wanda ya hore ma dan adam wannan kamar yadda ya zo a hadisi lokacin da Allah ya saukar da wannan aya fasabbih bismi rabbikal azim sai manzo alaihi salam ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ku saka wannan a cikin ruku'unku lokacin da Allah ya saukar da sabbih isma rabbikal a'la sai manzo alaihi salam ya ce ij'aluha fi sujudikum kuna ganewa lokacin da aka saukar da wannan fasabbih bismi rabbikal azim to sai manzo Allah ya ce ku saka ta a cikin ruku'unku kenan ku yi yaya idan kun yi ruku' ku ce subhana rabbiyal azim shi sai manzo Allah ya ce ammar ruku'u fa azlimu fihi ar-rabb shi ruku'u ku girmama Allah subhanahu wataala a cikin sa subhana rabbiyal azim duk da cewa wa'insu lafuzan sun zo subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibra wal azama duk wannan ainihin sun zo tare da cewa shi na ƙarshen an fi a cikin sallolin dare a halin ruku'u sannan idan an kai goshi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la to anan in muka duba kaman umarni biyu ne ya haɗu na farko Allah sai ya ce fasabbih bismi rabbikal azim kaga umarni ne daga Allah sabbih isma rabbikal a'la shi ma umarni daga Allah manzo Allah da yace ij'aluha fi ruku'ikum kun ga shi ma wannan umarni ne ij'aluha fi sujudikum shi ma wannan umarni ne ibn usaymin rahimahullahu ta'ala ne do tafsirin sa sai ce to yana da kyau mai sanda lokacin da yazo ruku'u lokacin da yake fadin subhana rabbiyal azim to ya dinga halarto wannan umarnin biyu umarnin Allah da na manzo alaihi salatu wassalam domin ya jefi tsuntsu biyu da dutse daya ya ci tudu biyu yana bin umarnin Allah yana bin umarnin ma'aiki alaihi salatu wassalam haka nan lokacin da mutum ya kai goshi yake ta subhana rabbiyal a'la shi ma ya halarto wannan umarnin guda biyu yana bin umarnin Allah subhanahu wataala yana kuma bin umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga anan shi ma mutum sai ya zamo ya jefi tsuntsu biyu ainifin da dutse daya to shine yace fasabbih yace nazzih bismi rabbikal azim ayyalla wato ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake ainifin shine mai girma to ƴan uwa alhamdulillah kusan abin da ya rage mana minti 15 insha Allah kuma yadda muka saba malamin mu baban mu imamu ahli sunnati wal jamaa al-sheikh Abdul Wahab Abdullah ya so ya taho kaman yanda ya saba zuwa dan a gaskiya ni na kira shi dan kwanaki da suka wuce nake ce masa akramaka Allah kai hakuri ba sai ka zo ba mun yi maka uzuri sai ce aishi sai yazo yace sai yazo to amma kuma kun sani suna da nawaye nawaye wannan ta sa gaskiya zuwan ba zai iya yiwuwa ba to shine kaman yanda ya saba yace da Allah ko kuma muka roƙa ma kuma ya yadda to za mu kira shi duk da bai samu zuwa ba mu kira shi yayi magana da mu ya ji muryoyin mu kuma mu muji muryar sa mu samu wa'ansu abubuwa na nasihohi kaman yanda ayi dafin muka saba insha Allah ta'ala zan kira shi yanzu in Allah ya taimake mu ya dauka to insha Allah ta'ala zan sanya wannan din domin a ji shi insha Allah amin amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramakum Allah muna fata kun wani lafiya
alhamdulillah kama kallawa
akramakum Allah muna cikin masallaci yanzu haka wajen tafsiri a wannan rana da muke ciki ta Laraba wanda yau 23 ne ga watan Ramadan alhamis afwan wannan rana ta Alhamis wanda yau 23 ne ga watan Ramadan hijirin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kaman yanda ka saba zuwa shekara shekara kuma nauyin abubuwa suka kaddara ba za ka zo ba to shine muke roƙon nasihohi ga kannanmu da ƴaƴan matasa kaman yanda aka saba
Thank you. ɗauke shi da farko kama da kuma to gashi kuma mai martaba mai girma ya yi ba ba da su zuwa sace sace duk wannan karatu ne to a kai ma ba da mai martaba ne ba da ne so saboda haka a cikin zamanin da ba da ya kai a san ko wace ne wannan amma da ba da shi a cikin shi cha ka ga kake ni da a ji samu matasa sun sha kuma ya kuma wallahi Allah ya ji da su ba ne da shi ya ce shi wala ka da shi ne da shi ba da Allah na ko wannan tafsir da Allah ta rawa sauta amma sun ci na mutaba amma iyaye da suka kafa wannan tafsir sai ma mai kai sai ki da babban wasa na radima fa wa Allah sai ka shiga asusa wannan tafsir da babban wasa kuma ga mai martaba sai idan ranar tafsir na gaban sallah ne ba sa barka ne sai sun mutum ya lashe ne ya lashe to ko an da ba za a ci gaba da karatu za a kawo karatu ko ba su kuma da ke dama a sa karatu ka ko da ina ba za a ci gaba da nan ba karatu na farko kuma su da isa za a sa ba ci gaba za a sa ba wai ne kuma ta saka a ya da su shi ne da ban fara karatu ma da alhamdulillah
akarmukallah muna godiya kuma an sosawa matasa inda yake musu daidai musamman addu'o'in da aka yi musu bari da kisa akarmukallah sun ji dadin addu'o'in da sosai Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri akarmukallah
cikin su kuma jinjira mana cewa ko mun da kai na bayan sati su jinjira mana da su ke yi wannan akarmukallah ku hada da kake sha da abin da ake martaba sama jina banda su da matasa muna jinjira musu su yi alƙawari in ka yi matsala ka sai matasa alhamdulillah da za a samu ko da sai a samu matasa da wannan kewa yanzu a nan ka ce mana ka ce waya shi ba da shi sace sace da ba da mun amma aka samu matasa za a yi sai wannan malam Muhammad wannan ne gode ba Allah ya barka da yi wannan sallah da shi
akarmukallah bari an yi dawo mai martaba sarki sani bi kara musu waya ta kallawe ki kawai da yanzu ne na rayuwa ya zama bai samu zuwa ba to muna godiya da wannan nasihohi kuma addu'an nan da yayi musamman ga matasa da suke bukatar aure suke ta kokawa to insha Allah ya zama kafin bade yanzu duk wani wanda ya koka insha Allah ya shiga daga ciki insha Allah Allah ya zartar da mu akwai dan minti biyu ko uku da ya rage mana zamu amsa ko tambaya dai ko biyu wannan yake cewa malam dan haramta wa maza amfani da zinari a nan duniya ya hukuncin amfani da tsokali ko mazubin abinci wanda aka yi da ruwan zinari bi ma'ana ba asalin zinariya bane to kusan dai ba cinya ba kafar baya wato akwai sabanin malamai dangane da ayi ado da zinari abinda zan iya tunawa Hanabila sun ce haramun ne kai tsaye sun ce haramun ne kai tsaye amma su Malikawa sun ce idan kwano ne aka shafa zinari a waje sannan kuma ciki ba a shafa zinari ba to mahallin sabani ne in an kalli cikin babu zinari a ce to ya halatta a ci abinci a cikin sa an kalli wajen kuma akwai nan kuma a ce ainihin bai halatta ba Shafi'awa su ma sun ce bai halatta halaka wanda suka ce halatta so ma'ana a ce dan kumfan zinari aka yi ado ga wani mazubi kenan mafi yawan malamai sun ce haramun ne to tunda ba dole sai an ci ba ina ga kawai a fita daga sabanin shi ne kawai ba ma ne yanzu yake da halin waye cin abincin a kwanan zinarin ba idan ka sai wahala gaskiya eh to sai yake cewa macen da take dakon daukewar jinin al'ada shin tana iya tashi da azumi idan tana gani da yuwar ta yi wanka kafin sallar azhar ba a yin niyya ba a samu tsarki ba idan jinin al'ada ya dauke aka tabbatar ya dauke to ko ba ta yi wanka ba za ta iya niyya amma muddin ba a tabbatar ya dauke ba ba za a yi niyya a wannan yanayin ba idan rinja yanzu to ta ga musu cewa nan da lokaci kaza zai dauke abin ba a hannunta yake ba lokacin zai iya zuwa ya zama bai dauke ba saboda haka ta bari ya taga ya tafi sannan to tambayar da zamu amsa shikenan yau yake cewa malam shin idan an gama hisabi yan aljanna sun shiga yan wuta ma suna wurin su Allah yayi mana tsari da wuta to shin ita wutar tafiya za ta yi ko kuma ita ma tana nan a garinta ko a wurinta ana ganinta to ni ban san me yake nufi da wannan tambayar ba wato da wuta da aljanna kowace Allah ya nuna cewa har abada da wuta da aljanna akwai dan sabani na waɗansu mutane wanda ghairu mutabar ba abin da aka rida shi bane ya kulu na bi ana'in nar suna cewa wai wuta za ta kare ai tausayin Allah ya wuce ya tayi wa bayinsa azaba ya tayi musu ya tayi musu ya tayi musu duk laifin da suke har abada saboda haka ai ita kalmar abada tana nuna tsawon mudda wato a dade ana yin abu ana nufin dindindin ba saboda haka suna ganin wai wuta za ta iya karewa a kan a tashi amma wannan magana gaskiya wata tsayin magana ce mafi yawan malamai sun ce yadda Allah ya faɗa kuma yazo a hadisi da wuta da aljanna har abada ba za su kare ba to wannan magana gaskiya haka take Allah ya datar da mu sai ta ƙarshe yake cewa malam menene hukuncin mai wasa da sallah yana zaune yana gani yana ji za a kira sallah ba zai yi ba to wannan ai ba ma sai mun faɗa ba wasa da sallah fasikanci ne fasikanci ne fasikanci ne wasa da sallah saboda wasa da sallah yana launa na imani mai imani Allah ya ce fa khalafa min ba'di mukhalifun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqauna gayya Allah yake cewa wasu bara gurbi suka mai gurbin mutane na kirki suka danga tozartar da sallah adaa'u salata duk inda ka karanta zaka ji malamai sun ce yukhrijunaha an awqatiha sai su bari sai lokaci yayi nisa sannan su zo to Allah subhanahu wataala yake cewa za su gama da gaban su Allah ya kiyaye to saboda lokaci ya riga ya tafi nan zamu dakata abinda muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din kuma alhamdulillah kun ji malam ya mana wasiya da tsananta addu'a dama alhamdulillah ba ma yin wasa da addu'a musamman halin da ainihin muke ciki kuma kasan mu take ciki yau ma insha Allah zamu yi kamar yadda muka saba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فك أسار المسلمين اللهم فك أسار المسلمين اللهم فك أسار المسلمين اللهم فك أسار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم أصلح أهوالهم اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم استدرهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد عنا شرورهم اللهم اكفنا شرورهم يا رب العالمين اللهم انصرنا عليهم اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم لا تشمت بنا العداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم لا تشمت بنا العداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.